sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 27 ga watan Yulin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labaran duniya.
To Baballe, rahotanni sun ce an kashe sama da mutum 60 kana wasu 60 sun jikata a ranar Asabar a lokacin wani harin makamai a wani kauye dake yankin Darfur a Sudan wanda ke yawan fuskantar tashin hankali. An aje gawar marigayi John Lewis dan majalisar wakilan Amurka kuma shahararren dan rajin kare yanci ɗan ƙasa na bai daya a majalisar dokokin jihar Alabama inda jama'ar jihar sa ta asali za su samu daman yi masa karramawar karshe. Masu zanga-zangar neman adalcin kowane jinsin bil'adama sun mamaye titunan garuruwan Amurka da yawa a ranar Asabar kuma lokuta da yawa sun yi arangama da 'yan sanda.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu a ji cewa gwamnatin jihar Kano ta rattaba hannu kan sabuwar dokar kashe kudade ta 2020. To ko me kungiyoyin rajin kare shugabanci na gari ke cewa
ba kirin girin bace mai wannan yanzu aka ga an yi doka kuma ake aiwatar da ita.
A jihar Borno kuwa wasu da ake kyautar da zaton ƴaƴan kungiyar Boko Haram ne suka mika wuya ga gwamnatin jihar.
A kowane mutum gwamnati ta karba ko sai me da shi gida san Boko Haram bane a'a alilan ne daga shi.
Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar ta ce za ta miƙa kungiyoyin ƙasa da ƙasa kundin rajistar masu zaɓe don su gudanar da aikin tace shi. Sannan kuma Sarfi Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Rahotanni sun ce an kashe sama da mutum 60 kana wasu 60 sun jikata a ranar Asabar a lokacin wani harin makamai a wani kauye dake yankin Darfur a Sudan wanda ke yawan fuskantar tashin hankali a cewar hukumar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya da yammacin jiya Lahadi. Harin na kauyen Mastari dake yammacin jihar Darfur shine na baya-bayan nan a cikin jerin matsalolin tsaro da aka sanar a makon da ya gabata wanda ya sanadiyar kona kauyuka da gidaje da yawa, kana aka wawashe dukiyoyi a kasuwanni da shaguna, aka kuma lalata gine-gine a cewar sanarwar hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya. Sai dai hukumar ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan majiyarta. Yanzu babu wani bayani a hukumance daga gwamnatin kasar akan wannan hari, kuma kamfanin dillancin labaran Reuters bai samu damar tuntuɓar jami'ai domin samun ƙarin bayani ba. A ranar Lahadi, Sudan ta ce za ta jibge rundunar tsaron haɗin gwiwa daga jihohi da yawa a Darfur biyo bayan sake kunnuwar tashin hankali a kwana-kwanan nan a wurin, a cewar suna kafar yaɗa labaran kasar. An aje gawar John Lewis dan majalisar wakilan Amurka kuma shahararren dan rajin kare yanci ɗan ƙasa na bai daya a majalisar dokokin jihar Alabama inda jama'ar jihar sa ta asali za su samu damar yi masa karramawar karshe. Lewis ya rasu sanadiyar cutar sankara a makon da ya gabata, yana da shekaru 80 a duniya bayan ya kwashe shekara guda yana fama da wani nau'i na sankaran ciki. Gawar Lewis ta isa ginin majalisar dokokin jihar Alabama a birnin Montgomery jim kaɗan bayan wani keken dawaki ɗauke da akwatin gawarsa wanda aka lullube da tutar Amurka ya bi da shi ta gadar Edmund Pettis a Selma. Gadar nan da 'yan sanda suka taɓa lankaɗa masa duka tare da wasu 'yan fafutukan neman 'yancin bai ɗaya ga 'yan ƙasa da suka yi tattaki suka yi ƙoƙarin tsallaka gadar zuwa Montgomery a shekarar 1965. Masu zanga-zangar neman adalci ga kowane jinsin bil'adama sun mamaye titunan garuruwan Amurka da yawa a ranar Asabar kuma a lokuta da yawa sun yi arangama da 'yan sanda. A yammacin birnin Seattle a jihar Washington, 'yan sanda sun ayyana lamarin da ya faru a matsayin bore, inda suka amfani da gurnetin rikida hankali da barkonun tsohuwa don shawo kan masu zanga-zangar, yayin da suka kuma kama mutum 45. 'Yan sanda sun ce sama da jami'ansu 20 ne suka jikata. Kimanin mutum 2000 ne suka yi tattaki a gundumar Capitol Hill da ke Seattle a zanga-zangar neman kimanta rayuwar bakar fata mafi girma da aka gani a birnin a cikin watan. Ayyana lamarin da ya faru a matsayin borin yana zuwa ne bayan da masu zanga-zanga suka cinna wuta a wani wurin da ake gina cibiyar tsare matasa masu laifi 'yan ƙasa da shekaru 18. Bayan haka masu zanga-zanga suka jejjefi 'yan sanda da duwatsu da kwalabe da kuma abubuwa masu tartsatsin wuta. Masu zanga-zangar sun kafa shingaye sun kuma rike abin garkuwa da aka kera a gida da kuma nema a kokarin kare kansu daga yan sandan yayin da suka yi amfani da wani famfon iska domin hure barkonun tsohuwar da aka harba musu. Duk waɗannan dabaru daga masu zanga-zangar birnin Portland a jihar Oregon suka koya, inda masu fafutuka suka sha yin arangama da yan sanda a kowane dare kusan tsawon watanni biyu.
To a gaida Baba Yakubu Makeri nan ba da jimawa ba zai kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da gwamnatin Kano ta rage kasafinta na baya da kimanin naira biliyan 70 saboda mummunan tasirin annobar korona ga tattalin arzikin jihar, majalisar dokokin jihar ta zartar da sabuwar dokar kula da tsarin lafiya da kuma harkokin kuɗaɗen gwamnatin jihar. Sai dai kungiyoyin rajin shugabanci na garin na cewa batun samar da doka lamari ne mai sauki, amma aiwatar da ita shine ƙalubalen. Daga Kano ga rahoton Mahmudu Ibrahim Kwari.
Samar da sabuwar alƙiblar tafikar da kuɗaɗen gwamnati bisa tsarin demokaradiyya na daga cikin manufar sabuwar dokar a jihar Kano, wadda tun shekarun baya aka samar da makamanciyarta a tarayya da ma wasu jihohin Najeriya. Honorable Kabiru Hassan Dashi da ke zaman shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta Kano ya yi tsokaci game da muradinsu na amincewa da ƙudurin dokar.
Sabuwar doka ce wacce za ta yi daidai da international standard, wanda yawanci dama wasu jihohin tuni sun yi muni aka so a baya, amma alhamdulillahi duba da muhimmancin wannan doka sai majalisa suka mai da hankali sosai suka cewar an yi wannan doka domin ma a jihar mu fara cimma beta. Doka ce da aka yi wacce za ta ba da ka'ida ma'aikatanmu gaba ɗaya za su yi kashe kuɗinsu ta kanta gwamnatin jihar, ya za a yi ta kashe kuɗinta, ya za ta yi ta yi budget ma'ana kasafin kuɗinta, za ta taimaka a daɗa samun tsafta wajen kashe kuɗi.
Yanzu haka dai ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari sun yi maraba da wannan doka muddin dai za a bi ta sau da ƙafa. Comrade Abdulrazak alƙali da ke zaman daraktan kungiyar Organization for Community Civic Engagement mai shirkwata a nan Kano na cewa
ba girin-girin ba ce mai wani sa'in za ka ga an yi doka kuma ake aiwatar da ita. Jami'an gwamnati da shugabanni na siyasa suna da kafa-kafa ta inda suke zagaye dokar da aka yi su gaba da ayyukansu yadda suka ga dama. Muna fata wannan ba zai zama haka ba, muna fata a ba wannan doka dama ta yi aiki sosai domin ayyuka na kwangila da ake bayarwa mafudan kuɗaɗe ya kasance jama'a suna ganin me ake yi, ya kuma aka yi wa aka ba kwangilan nan, a nawa aka ba shi. Wannan yana da tasiri wajen gudanar da shugabanci na gari a ƙasa a fefe domin jama'a tabbatar cewa wanda aka ba ba an bayar ne bisa sanayya ta wantaka ko ta abokantaka ba, wanda daga baya za ka ga an kuma an ɗebe makutan kuɗi daga cikin wannan aiki ba tare da jama'a sun ci modasta yadda ya dace ba.
Ba ma kwamishinan kuɗi da harkokin tattalin arziki na jihar Kano Alhaji Shehu na Allah ya ce sun shirya sosai domin aiki da ita kafin jana'in.
A yi mu'amalolin kuɗi a sarari a bayyane, a kuma kula da ke diddiga da samuwarsu da shigarsu da fitarsu ta hanyar da kusan ko al'umma za su iya sanin me ke akwai, kuma su ma ma'aikata za su tafi da abin bisa tsari da doka, wadda a nan ne harkokin budget ya shigo ciki, yadda za a tsara budget ɗin, yadda za a kasantar da shi, da yadda za a tafiyar da shi, da yadda za a gudanar da shi tun daga farkonsa har ƙarshensa.
Dai gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu akan wannan sabuwar doka a ƙarshen mako, kuma nan take ake sa ran za ta fara aiki ga dangadan. Mahmudu Ibrahim Kwari.
A gaida Mahmudu Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Yanzu ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Masu zuwa yawon buɗe ido na iya zuwa Spain a cewar kasarar a jiya Lahadi, a lokacin da ta caccaki Birtaniya akan ɗaukar matakin killace duk matafiyi da ya shiga kasar daga Spain tsawon makonni biyu saboda annobar coronavirus. Babu fargaban cutar a Spain, 'yan kasar ba sa cikin fargaba, haka kuma masu yawon shakatawa, abinda ministan harkokin wajen kasar Arancha Gonzalez Laya ta faɗa wa manema labarai kenan. Ta ce Spain za ta yi kokarin shawo kan Birtaniya akan ta cire 'yan tsibiran Balearic da Canary wajen ɗaukar matakan killacewar. Tana mai cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar a shahararrun wuraren zuwa shakatawar guda biyu yana ƙasa da na Birtaniya nisa ba kusa ba. Shekarar da ta gabata 'yan ƙasar Birtaniya ne suka zamo kaso na biyar na waɗanda suka kai ziyara a ƙasar Spain, abinda ke nufin matakan killacewar da Birtaniya ke ɗauka zai yi mummunan tasiri akan matakan da ƙasar da ke gabar tekun Mediterranean ke ɗauka na yunkurin buɗe harkokin tattalin arzikinta bayan watanni da aka kwashe komai na rufe sakamakon cutar. A ƙarshe Pakistan da China sun ƙaryata tare da bayyana wasu rahotannin kafafen yaɗa labarai a matsayin shirme da ƙage. Rahotannin dai sun ce kasashen ƙawayen Quddukud suna gudanar da wani binciken haɗin gwiwa a sirrance domin kira makamai daga ƙwayoyin cututtuka, abin da ya sabawa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Wata kafar yaɗa labaran Australia da ake kira da Clarkson a wani rahoton binciken kokof da ta fidda a makon da ya gabata ta yi zargin cewa Beijing da Islamabad sun kulla wata yarjejeniyar sirri ta shekaru uku don faɗaɗa ƙwarewarsu ta haɗa makamai da ƙwayoyin cututtuka, ciki har da gudanar da bincike akan shirye-shirye da yawa masu alaka da ƙwayar cutar anthrax mai kisa. Rahoton ya ambato wasu majiyoyin bayanan sirri da yawa suna cewa cibiyar nazarin ƙwayoyin cututtuka ta Wuhan a China ta ba da rancen kuɗi da taimako a fannin kimiyya don kafa cibiyar ta sirri a Pakistan. Cibiyar nazarin ta Wuhan tana ba ƙwararrun fannin kimiyyar Pakistan horo akan yadda za su sarrafa ƙwayoyin cuta da kuma tattara bayanai da nazarin ƙwayoyin cuta masu sarƙaƙiya domin taimakawa Pakistan ta kirkiri kundin bayanan ƙwayoyin cututtuka na kanta. Wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta ƙaryata zancen ta hakikance cewa babu wani abin sirri game da gina cibiyar da rahoton ya bayyana. Sanarwar ta kuma ce ana amfani da cibiyar ne don nazarin binciken abubuwa da ke barazana ga lafiya da ke kulluwa da kuma sa ido da gudanar da bincike akan barkewar cututtuka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin jihar Borno ta ce akwai wasu mutane fiye da 600 da ake zaton cewa ƴaƴan kungiyar Boko Haram ne da suka tuba suka ajiye makamansu, sannan suka mika kansu ga gwamnatin jihar don neman rungumar zaman lafiya a ƙasar. Wakilin mu Haruna Daudabi na ɗauke da ƙarin bayani.
Kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno Barista Kakashe Wulawa ne da shaida manema labarai hakan abin taron manema labarai da ya gudana a garin Maiduguri ya ce har yanzu kofar su a buɗe take don karɓar duk wani ɗan ƙungiyar Boko Haram da ya ce zai tuba da kuma ya ce za su rungume shi hannu bibbiyu. Ya ce gwamnatin tarayya ta bullo da wani shiri da ake kira Operation Safe Corridor da za a dinga horar da irin waɗannan tubabbu sana'o'i a fannoni daban-daban don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar sauran al'umma.
Akwai waɗanda suka ajiye makamansu suka nemi sulhu da gwamnatin tarayya, su ma nan muna duba su da kakkakkiyar fahimta domin duk wanda yake so ya bar makaminsa ya bar makamin za a karbe shi hannu biyu sabili da a samu zaman lafiya ko ina wannan ta'addancin da ake ciki ya zama babu.
Sun kai nawa ne waɗanda suka ajiye makamansu?
Sun jewa ne ba a lokaci karo guda ake kawo su ba, kamar a karo daya ma akwai 600 to akwai wanda aka kawo 30 da wani abu akwai haka nan jewa ne to ana tantance su sabili da suna neman su fada ya fita akan su yaki ya fita akan su.
To ko me gwamnati take ne game da irin kyaman da ake nuna ma irin waɗannan tubabbun maharan da zaran an sake maida su cikin jama'a?
Yanzu mutum ne ya zo ya ce ni bana son fada da kai ga makami na ka yafe mu, wani ya ce a ka kashe dan kwana ba zan yafe ma ba, an ajiye wannan a waje daban wannan yau da gobe ana zuwa a haɗu da su a yi fahimta za a samu mafita akan ba ce a na ki ba zan yi sulhu da kai ba a kuma koma gidan jiya ana kisa a cikin ganawa da za a yi za a samu matsala har a zo daidaito ga jama'a da kuma ƴan ta'adda da suka tuba.
Hajiya Zuwairu Gambodo ita ce kwamishinan ma'aikatan harkokin mata na jihar Borno wanda kuma ma'aikatar ta ne ke karban irin waɗannan tubabbu, ta yi garin haske game da irin waɗannan mutanen da suka karba.
Yawancin mutanen da ake kawo ba wai dole sai su wai ƴan ta'adda bane, wani zubin zai kasance har kai hari wani wuri. Sojoji sun je su tattara jama'a ko tumatur ko albasa kake sayarwa, in dai an ganka a lokacin nan dole kai ma ka zama za a tuhume ka. To ire-iren su ne yawanci ake kawo mana, ba kowane mutum gwamnati ta karɓa ko ta mai da shi gida dan Boko Haram bane, a'a kalilan ne daga cikin su. To waɗannan dole a ba mu soja uzuri su gama bincike su tantance.
Wannan batu dai ne kasancewa dan kungiyar Boko Haram ko akasin haka wani batu ne da zai dauki tsawon lokaci kafin a gamsar da mutane yin yadda al'umma ke ci gaba da fuskantar hare-hare musamman ma a jihar Borno. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi, to daga Najeriya bari mu leka jamhuriyar Nijar, yayin da jam'iyyun hamayya ke ci gaba da kalubalantar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar. Shugabannin hukumar sun bayyana shirin damka wa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kan malalan kundin rajistar masu zaɓe Danganin sun gudanar da aikin tace dukkan kurakuran da ke kunshi a wannan kundin kafin a soma buga katunan zabe. Wakilin murya Amurka a yammin Shile Mumuna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Shakkun da wasu jami'an siyasa ke nunawa game da tsare-tsaren zaben da hukumar Seni ta sa gaba a yayin da ya rage watanni biyar a fafata a zaben gama garin kasar, yasa shugabanninta yanke shawarar damkawa kwararrun kungiyoyin kasa da kasa aikin tace kundin rajistar zaben kasar, kamar yadda mataimakin shugaban hukumar Dr. Aladuwa Amada ya bayyana a taron manema labaran da suka kira a ƙarshen mako.
Burin hukumar mu a ce kowa da kowa ya fi zaɓe, shi yasa muka ce to wannan ma babu matsala, insha Allahu daga nan zuwa lokaci kaɗan zan yi da wannan sabon girgam, kuma zan mu kiro kwararru daga ƙungiyoyi iri-iri kamar OEF, kamar CDAO, kamar Union African, su ne za su zo su bincika sahihin wannan girgam, kuma insha Allahu ba mu da shakka ba sa wannan
girgam. A tsakiyar makon jiya shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu ya gana da wani jami'in ƙungiyar ƙasashe masu amfani da harshen Faransanci OEF akan maganar tace kundin rajistar zabe, abinda yan adawa a zaman su na ranar Alhamis 24 ga watan Yuli suka ce ya saba wa ka'ida. Shugaban haɗakar jam'iyyar hamayya na FRDR Ahmadu Jibo Max a wannan sanarwa ya ce, muna hasashen cewa kurakure sun yi katutu a wannan kundin rajista, ba mu san ba abin da ya sa shugaban ƙasa ke gaba-gaba akan wannan magana ta gudanar da aikin tace kundin zaɓe. Shi ba shugaban hukumar zaɓe ba, ba shugaban CNDP ba, haka kuma ba shugaban wata jam'iyya ba, ba mu san wa ya sa shi ba, wallantana a san menene dalilansa na nuna wannan bukata. Batun binciken kundin rajista wani abu ne da daukacin jam'iyyar siyasa suka nuna bukata a gaza. Don a washe garin kafa hukumar zaɓe jam'iyyar hamayya ke zargin shugabanninta da zama 'yan amshin shatan jam'iyyar PNDS mai mulki, lamarin da ya sa suke tunanin ba za su yi adalci a zaben da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020. Ba to sai dai a cewar Dr. Aladuwa Amada,
idan abin da mutane suke ciya ni na dauke shi kamar shaci hade ne, tunda babu wata hujja a gado mutum ko da karti in wani party ko a gado mutum a meeting in wani party, wannan shaida ce ke wane dan wani party ne.
Hukumar zabe ta sanar cewa a ranar 3 ga watan Satumba mai zuwa ne za ta gabatar wa ministocin kula da sha'anin zabe kamalallan kundin rajistar zabe, kamar yadda dokokin zaben kasar suka ayyana, kafin daga bisani ya shiga hannun jami'an bincike don soma ayyukan tacewa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.49 da kuma 60, sai kuma a kilo hajji 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger, za su iya samun matashar mu ta biyu a Afirka kan mita 102.5. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafinmu na yanar gizo wato biyoyinhausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da yawa, wannan shiri na ciki da gaskiya da kan tabo batutuwa da dama da suka shafi kare haƙƙin ƴan adam, yaƙi da cin hanci da rashawa da kwace dukiyar marayu da sauran kalubale na cin zarafi daga miyagun iri na al'umma. A yau za mu duba batun tadi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Filin ciki da gaskiya ya ga dacewar ya dauki koda labari ɗaya ne na aikata tade da ya zama ruwan dare a Najeriya, musamman a yankin Arewa. Ko a ƴan kwanakin baya an samu gawo wata yarinya a Kaduna a cikin masallaci da aka gano an yi mata fyaɗe, da a sanadiyar hakan ta rasa ranta. Muna nazarin wannan lamari sai muka samu labarin wani matashi mai suna Bamayi ya yi wa wata fasinja tade a tashar motar Maraba da ke jihar Nasarawa. Ita dai wannan tasha tana zaman magamar fasinjoji da kan yi tafiya zuwa dukkan jihohin Arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu haka tashar na zama wajen wucin gadi, gabanin kammala gina sabuwar tasha da gwamnatin jihar Nasarawa ke yi bayan rushe tsohuwar tashar da aka fi sani da Tifa Garage. Kaɗan da ya faru 12 dare ya biyo bayan wani magidanci ne da ya kai matarsa tasha don tafiya garin Muba a jihar Adamawa, inda ba mai yayi ta yin samarwa da matar masauki kan naira 500. Daga bisani yayi amfani da wuka ya tsorata matar inda ya aikata ta din. kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da wannan fili yayi da ɗaya daga cikin shugabannin wannan tasha.
Sunana dai Haruna Turaci, station manager na Gombe Line.
Muna ji mun ji labarin akwai a wata mata passenger da ta gamu da wani za a ce tsautsayi daga wani ma'aikaci a nan take rare mata kaɗe. Lamarin ya faru ne?
To, sai wannan abu ya faru akwai wani yaro ana kiran shi Bamei dan Adamawa. Yana da yana aiki da Adamawa Sunshine wani karɓan sako na hand to hand. So wani sako da ya ɓata shekarun baya suka dakatar da shi. To da muka dawo wannan tasha sabuwa sai ya samu Ibrahim mai gidan wanka ya ce masa ya kamata ya sama masa shago. Ana ba wa mutane fasin da wurin kwana ana karɓan kuɗi. In shape of suje suna biyan 3,000 a hotel to sai ana karɓan 500 naira a hannunsu. Sai Ibrahim ya ɗauki amana ya ba mu yaron. To unfortunately wata shago ta fi mubi, mijinta ya kawo ta ya ba wa ba mai yin kuɗin ticket ɗinta na mubi. Akan kuma babin ya nuna masa wurin kwanan mata ya biya shi kuɗin inda matan suke kwana ya biya kuɗin kwanan matarsa. So mutumin ya mai handin oban matan da kayanta shi ya komo cikin gari. So ta biyun dare sai da wanda suke ɗaki jefa da shi sai suka ji ana hayaniya a ɗakinsa. A lokacin sun yi roshin sun je su sai suka samu ga abin da yake faruwa. Sun fara dukan yaron sai ya gudu. Da safe
Haruna Turaci ba mu labarin menene ya faru, menene suka ji da suka ji me suka samu yake faruwa.
Eh sun samu lokacin har da matan tan akan ta ce musu bandi ya mata fade ya zare mata wuka ya yi sadu da ita don dole. So ka sa abin da baka nan ya ma akai.
Eh to muna ji daga nan wani mataki suka dauka akan shi ba mai yi din.
Sai mu aka nemi ba mai yi ba a same shi ba. Don an fara dukansu ana dukansu ne gudu su yara kenan. Muka fito da safe muka ce ma yara dole su bazu a je a nemo ba mai yi. So cikin hukuncin Allah da wuce awa biyu zuwa uku ba daga yara sun kama ba mai yi suna dukansu sun kawo mana shi. Sai muka yi roshin daukan ba mai yi muka tafi da shi police station na Abacha Road. Maka ma police station obansa ga matan ga mijinta ga shi ba mai yi din. Da muka haɗa su da hukuma sai muka yi a ciki.
Ya ake yi aka samu shi mijin matar ya ake yi aka sanar da shi abin da ya faru.
Yau to ita matan ne a daren da aka zo aka same su sai ibo aka karɓe ta daga hannun ba mai ita ne ta buga wa mijin natan waya ga abin da yake faruwa. Shi kuma mijin ya yi asubanci ya tafi tasha.
Eh ina ji to daga nan da kuka je wajen yan sanda wani hali wani mataki aka ɗauka daga nan?
So ni da ke ga manajan shi Adamawa yana nan da muka samu muka kama shi ba mai muka jefar sun sai muka bar manajan da shi mijin matan a police station.
Haruna Turaki faɗa mana a irin wannan abu da ya faru da mijin matan da matan wani hali ka gansu a ciki bayan faruwar wannan al'amarin?
Gaskiya na ga matan abin tausayi tana ta kuka har wanda ya zama mata tashi tafiya ma zuwa gida mijin. Shi ko mijin ya tafi shi ma dai da ka ga shi ko ka san abin ya dame shi.
Irin waɗannan matsaloli sun fara sun yawa a yankin arewacin Najeriya. Me za ka ce waɗanne tun da yanzu zan iya cewa mutane sun so da su yanke kaddara ce ba a hana mutane ɗaukar mataki kan shi ba mai yi ba, me kake tsammani da zai faru gare shi daga mutane?
Ito gaskiya da mutane za su iya kashe shi a lokaci don lokacin masu da muka yi amfani da vigilante wurin ƙwato shi hannun su matasan da suke ta shaɗi.
Eh
sai muka ga idan muka bari a so kashe shi to kaga kuma maganar zai iya juyawa. Isa muka yi gaggawa muka karɓe shi hannun su samarin ta shaɗi mun ga mun danka shi hannun polisawa domin hakkin su za mu riga da an musu report.
A duk lokacin da kake wannan aiki wannan tashar shin wani abu mai kama da haka ya taɓa faruwa?
Babu, ban taɓa jin wani abu makamancin haka ba koda da budurwa koda da mai tarfe da abinci a tasha. Ban taɓa jin irin haka ya faru ba sai akan wannan.
To tunda wannan abun ya faru yanzu wani waɗanne matakai za ku ɗauka don kiyaye ko hana sake aukuwar haka a nan gaba?
mun dauki mataki dakin da yake hannun yaron mun kwace kuma yanzu idan an samu fasinjan da suka zo cikin dare mukan hada su da vigilante su kwana a motar su ba wai an ware musu wani wuri da za su kwana ba a cikin motar da suka zo a ciki da su kwana yake yanzu inda muke akwai vigilante suna patrol cikin dare ba wani abin da za a ji fargaba
to shi wannan mutumin ba mamaki za a yi mamaki mutum ya dauko matarsa da daddare ya zo ya ajiye ta kwana a tasha duk da dai ba mu yi magana da shi ba wannan da zaka ba da shawari zaka bari nan gaba mutane suna kawo matansu su kwana don za su yi tafiya wani gari
eh to gaskiya mu ma kanmu mun ga kuskuren shi in ma har da ya kama matan shi ta kwana ne ya kamata da ya kwana kusa da matan shi din ko ma ba zai shiga ɗakin mata din ba a ce dai yana nan a guri a tasha din domin mukan gani akwai wanda sukan iya kawo matansu in sun ce da safe za su tafi su samu motar mobi din ko Adamawa ba za su same ta ba sukan zo da daddare su sayi ticket su kwana da matansu tana mota su kwana a mota dai a takaice hakan nan zuwa safiya diban kwana da yake su tafi
wani shawari za ka ba wa fasinjoji masu amfani da tashoshi daidai lokacin da wannan barazanar ta aikata kaɗe ke ƙara yawa a jihohinmu
eh to a gaskiya ne sharan da zan iya ba fasinjan da suke kawo matansu su kwana a nan su tafi tunda a yanzu muna temporary side ne so dole idan mutum ya tafi da matarsa ya haƙuri su kwana ya kwana kusa da matar shi kafin a gama gina mana famanar ta shaga shi bayan ana gina wanda an gama akwai ɓangaren kwanan mata akwai ɓangaren kwanan maza so amma a yanzu muna temporary side ɗin nan bai halarta ba ko kuma in ce bai kamata mutum ya kawo matarsa ya tafi ya bar ta ba da sunan za ta yi tafiya in dai har za ta kwana a tasha.
Wani labari kuke samu daga wajen su yan sanda za a tafi kotu ne ko za a sulhunta shi ke nan magana da mu
ba ma za a tafi ba ma ai har an tafi ma don an dauke shi ma daga nan an kai shi lafiya kuma muna da labarin har Human Rights sun shigo cikin magana
don a kwata wa ita wannan mata
wannan mata eh sosai ma kuwa
mun gode kwarai da gaskiya Runa Turaki
sana gode ma Nasiru
bangaren gwambalayin kenan Haruna Talaki wanda ya bayyana mana yadda aka yi wa wata mata fyaɗe a tashar motar Maraba dake jihar Nasarawa da fatan wannan zai zama darasi ga matafiya da ma sauran al'umma domin samar da hanyar da za a daƙile faruwar fyaɗe da ya zama ruwan dare filin ciki da gaskiya zai ci gaba da nazarin wannan mummunar ɗabi'a da ke faruwa domin kamo ko su shirye-shirye da bayyana waɗanda suka aikata fyaɗe ku kasance da mu a wani sabon shiri mako mai zuwa yanzu a madadin Nasira da Ali Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
a gaida Sarfil Hashim Gumel to yanzu kuma ga Babu Yakubu ya dawo da labarai a takaice
rahotanni sun ce an kashe sama da mutum 60 kana wasu 60 sun jikata a ranar Asabar a lokacin wani harin makamai a wani kauye da ke yankin Darfur a Sudan wanda ke yawan fuskantar tashin hankali a cewar hukumar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya da yammacin jiya Lahadi harin na kauyen Mastari da ke yammacin jihar Darfur shine na baya-bayan nan a cikin jerin matsalolin tsaro da aka sanar a makon da ya gabata wanda ya sanadiyar kona kauyuka da gidaje da yawa kana aka wawashe dukiyoyi a kasuwanni da shaguna aka kuma lalata gine-gine a cewar sanarwar hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya sai dai hukumar ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan majiyarta yanzu babu wani bayani a hukumance daga gwamnatin kasar akan wannan hari kuma kamfanin dillancin labaran Reuters bai samu damar tuntubar jami'ai domin samun ƙarin bayani ba an ajiye gawar John Lewis dan majalisar wakilan Amurka kuma shahararren dan rajin kare yancin ɗan ƙasa na bai daya a majalisar dokokin jihar Alabama inda jama'ar jiharsa ta asali za su samu damar yi masa karramawar ƙarshe Lewis ya rasu sanadiyar cutar sankara a makon da ya gabata yana da shekaru 80 a duniya bayan ya kwashe shekara guda yana fama da wani nau'i na sankaran ciki
to masu haro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hanci idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tana gabatarwa sai kuma Tubalira Jude ne da ya hada mana shirin ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu kasance lafiya.